Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin sa na zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Satumbar shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Jami'ai Indonesia sun ce mutane sama da 400 sun samu rasa ransu kuma wasu ɗaruruwa sun samu raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 da ta faru ranar Juma'a, wadda kuma ta yi sanadiyyar faruwar mummunan ambaliyar ruwan nan ta tsunami. Girgizar kasar mai karfi ta shafi birane biyu, Palu da Donggala, a tsakiyar lardin Sulawesi. Mataimakin shugaban kasar Indonesia Yusuf Kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya karuwa ya kai dubbai. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa shi ma hucin girgizar kasar ya yi kaca-kaca da yankin, ta yadda filin jirgin sama da hanyoyi da sauran muhimman gine-gine suka lalace. Jiya Asabar, hukumomi suka ce ɗaruruwan mutane suna bakin tekun Palu, inda ake gudanar da biki lokacin da girgizar ƙasar ta da tsunami suka faru, inda igiyoyin ruwa suka yi awon gaba da mutane har suka mutu. Mai magana da yawun hukumar kai ɗaukin gaggawa Sporto Pro ya ce guguwar tsunami bata je wajen ita kadai ba, ta kwaso motoci da gidaje da suka barraka komai a doran ƙasa. Ya ci gaba da cewa guguwar tsunami ta lalata dabban gidaje da asibitoci da shaguna da otal-otal, haka kuma girgizar ƙasar ta raba babbar hanyar Palu. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda ake baiwa mutane kulawa a wani asibitin wucin gadi, yayin da kuma garwaki wasu a cikin jakankuna wasu an jera su kan titi. Duk wanda sabon binciken da ake yi mutumin da ya zaba ya zama alƙalin kotun koli, shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da nuna goyon bayansa ga alƙalin Brett Kavanaugh. Yana mai cewa ina fatan daga ƙarshe komai zai zama daidai. Lokacin da Trump yake magana da manema labarai a fadar White House, gabanin tafiyarsa wani gangamin siyasa a jihar West Virginia, ya ce jami'an hukumar bincike ta FBI suna kan bincike, suna magana da duk waɗanda abin ya shafa, ciki har da matar da ta zarge Kavanaugh da neman yin lalata da ita. Kuma ya ce yana tsammanin sakamakon da za a samu zai wanke alƙalin. Labaru na cewa jami'an hukumar FBI sun tuntuɓi mace ta biyu da ta zarge Brett Kavanaugh da yunƙurin yin lalata, amma ba a fayyace nan take ko jami'an FBI sun yi wa Deborah Miss tambayoyi ba tukunna. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne ministocin harkokin wajen Koriya ta Arewa, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya ce gwamnatinsu ba za ta soke shirin nuclear ta ba sai ta samu tabbaci daga Amurka. Da yake magana gaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, Ri Yong Ho ya ce idan har ba mu tabbatar da niyyar Amurka ba, tsaron ƙasarmu zai zamanto ba shi da wani tabbas, kuma akan hakan babu wata hanyar da za ta samu fara lalata makaman nukiliyar mu ba. Ya ci gaba da cewa rashin tabbas daga Amurka shine dalilin da yasa tattaunawar kudirin kawar da makaman nukiliyar daga yankin tsibirin Koriya ta Cije, tun bayan ganawar shugaba Trump da Kim Jong-un a ƙasar Singapore. Ri ya yi gargaɗin cewa idan har ƙasashen biyu suka ci gaba da rashin yarda da junansu, to jawabin da suka fitar na haɗin gwiwa lokacin taron wato zai kasa yin tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta bayar da izinin sauyawa jami'an diplomasiyyar ta na Iraki wuri na wucin gadi saboda karuwar yawan barazana akan ofishin diplomasiyyar daga sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da sojojin sa kai magoya bayansu a Iraki. A wata rubutacciyar sanarwa da aka fitar, Pompeo ya ce sakamakon karuwar barazanan kai har-hari da yunkurin tunzura kai hari kan jami'anmu da wurarenmu a Iraki, yasa na bayar da umarnin canzawa jami'anmu wuri na wucin gadi a Iraki. Haka kuma Pompeo ya gargadi Iran da kada ta kuskura ta kai hari kan jami'an diplomasiyar Amurka a yankin. Daga ƙarshe jiya Asabar an harbe jami'an 'yan sanda biyu har lahira a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka a lokacin da suka yi musayar wuta da wanda ake zargi da laifi. Jami'an 'yan sandan dai sun bi wani kira da aka yi musu na cewa an ji ƙarin harbin bindiga a wani gida da ke birnin Brookhaven, kuma an yi musu mummunan rauni a musayar wutar da aka yi, a cewar Warren Stein na ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta Mississippi. Hukumomi sun bayyana sunayen 'yan sandan biyu da James White mai shekaru 35 da kuma Zach Mock mai shekaru 31. Mutumin da ake zargi da ɗan shekara 25 mai suna Marcus Flower ya samu rauni, an kuma ba shi kula a wani asibiti da ke kusa da yankin. Strand ya ce ba tuhum mai shi ba tukunna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun rikicin da ke neman ya kunno kai ne, duk da yake an riga an gama zabe na wanda zai tsaya takara a karkashin tutar jami'ar APC, wato takaran gwamna. Misali, a jihar Yobe, wasu masu ruwa da tsaki a cikin jami'ar sun kuka cewa ana neman a jifar matattan mage da su, domin kawai sun ce suna neman su yi takaran gwamna. Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko su ne Honorable Sidi Karasuwa. A tattaunawa su da Hassan Maina Kaina, ya tambayi wannan ɗan taliki ko me ya zafi da yake cewa ana neman a aje su gefe guda
a taron da aka yi na masu ruwa da tsaki, kamar da kake cewa ba a gaice ka ba, me ya faru ba a gaice ka ba?
A laifina nake jin kawai dan saboda na ce ina yin takarar neman gwamna, to wannan kuma ina ganin ba daidai bane. Da ya kamata duk wani wanda yake da ruwa da tsaki na wannan shanin jami'a, musamman ma wanda a ce ya je ya sayi form nasa zai tsaya takara, ina ganin ya kamata ko me yake ciki ya kamata a saurare shi. Kuma wannan abu ba ni kadai bane, mu uku duka wayanda muka sayi form din nan, da ni kaina da Ibrahim Bomai da Aji Kwalo, ba wani wanda aka gayyata ya je wajen wannan meeting din. Ina ganin ai mun cancanci mu a gayyace mu, mu je mu a yayan jami'a ne, mu kuma ai muna yawa jami'an nan biyayya. Jami'an nan mu muka yi ruwa da tsaki, muka kafa ta.
Lokacin da ake ran makamancin wannan meeting din a baya na masu ruwa da tsaki, kafin yanzu ana gayyatan ka?
Ana gayyatan mu, muna tafiya kuma ana yin komai da mota ne. Amma wannan karon, saboda na ce ina so zan tsaya takarar gwamna, ba gayyace ni ba. Ana gani na ma ni kaman wani kaman dan adawa ne, haka ake gani na. Ni kuma ba wani wanda zai ce min ni wannan dan adawa ne a gwamnatin Yobe, domin in mutum kashi ana cewa kashin baya ne, ni kashin baya ne a gwamnatin Yobe. Saboda haka ba wani wanda zai fi ni, wanda zai wuce gaba ya ce ai wani ba wani ba ko ba na gwamnati biyayya. Da aka yi wannan maganan ma na ce ai wannan magana ne na wanda gwamnati ta yi su, ba magana ne na wanda suka yi gwamnati ba. Mu muka yi gwamnati, mu muka kafa gwamnatin, amma wanda gwamnati ta yi su, saboda fadanci suna wayannan maganganun cewa mu ba ma tare da gwamnati. Me ma'anan ba ma tare da gwamnati? Gwamnatin da muka sai da ranmu, muka sadaukar da kawun mu, muka kafa.
Bayan an yi wannan taron an gama, ya zuwa yanzu an tuntube ka?
Ba wanda ya tuntube ni, ba wanda ya tuntube ni akan cewa a zo a yi wani abu. Sai kwanan bayan nan wayansu abokai, wanda bayan an gama komai kenan, yanzu kuma ana neman cewa a zo a haɗa kai a tafi da sauransu.
To illa ba, idan muka duba wannan rikici da ke neman kunno kai a jami'ar APC na jihar Yobe, kai baka fargaban cewa wannan rigiman za ku rasa kujerar gwamna a Yobe?
Idan aka bi tsari mai kyau, aka bar wa kowa 'yancinsa, aka barwa talaka suka yi abin da suke so ai talaka su ne suke yin zaben ai in an yi wani abu ma su za a bata rai in ba musu daidai ba ba bi musu abin da suke so ba ba don komai bane shahanin siyasa ne yanzu kowa kansa ya waye yanzu a yawancin abubuwan zaben siyasa mutum ake zaba in an san an ga mutum na gari ne shi za a zabe shi ko shugaban kasa ma haka kwanan baya ya fada ya ce ku yi duk yadda za ku yi ku zabi mutum na gari kaga nan yana nufin bawo yana nufin mutum na gari in ba ta da muku mutum na gari a jami'an ku za ku yi ta da za ku yi zaben mutum na gari a kowa yana yake
to sai dai shugaban jami'ar na jihar Alhaji Adamu Abdu Cilari ya ce tunda shugaban kasa ya daga hannun dan takarar su batun wani ma ya tsaya zabe da shi san bata so ba shi ma ga bayanin da ya masan din
yanzu ko ga ni zan fito daga hurina sai ba ke sai ga mai yake shi ma manufansa yazo yayi aiki ne a yoge amma idan Allah ya sa gona ya fito da mai mala ba zai yi kore a kan wannan mutane ba kuma ba zai firamare da su ba to me ya kawo yanzu kore ya je ne wancan maganan da ya ga mu
Umar Ali ba
Umar Ali mu ba mu sai shi ma yana jigin jami'an ba
amma ya sai kuma ta karan gore shi ma
amma mu bai zo ya nuna mana cewa amma sauran nan duk rubuto mana aiki
to dangane kuma da batun tsorin yan takara an ce kamar gwamnati ta zaɓa wani na fi takara an ce akwai an zaɓi kamar mace mutum gwamna injiniya a Abubakar Dandani a Abin shi takarar sunansa a Fatusku an zaɓi shi kakakin gwamnati Abdullahi Bello zai takarar ɗan majalisar wakilai a Birjan Fusko an zaɓi Barista Ali Shehu zai takarar ɗan majalisar wakilai a Sikakune sauran waɗanda zai takara me yasa aka nuna ɗaukar mutanen maimakon ku bari a yi zaɓen kusa
gwani yanzu kai waɗannan mutanen da ake cewa an sai an ce musu su ne ƴan takara aiki ne suka yi aka yi zaman lafiya kuma gwamna ya nuna cewa ya kamata suka ce suna da buƙatar wannan abu gwamna ya ce to su ne suna da buƙata su je ku nema mu a jami'ance mun ba da amana ba za mu rena wa gwamna ba ko ba za muna nan a shirye a kan cewa za mu firamare da shi gwamna
kuma kuna tabbatar da sauran yan jam'iyyar ku ta APC a yi da cewa za a tabbatar da adalci da gaskiya a cikin firamare
insha Allah tunda za a yi babban adalci da wa a yi firamare
to firamare za ku yi na nage ne kuma za ku yi karfin ki
in ka gagara consensus idan mun ce za mu yi consensus idan ya gagara sai mu yi indirect shine delegate kenan
sai dai kuma da yawa daga cikin waɗanda suna kuka cewa bai ka ba su san da nage din sun fi son a yi karfin ki
wannan kuma wannan ban san wannan labarin ba da kai na aka fito ya fito domin masu ruwa da kallakin nan duk an tambaye su suke zo maganar da muke shige su kuma ina so na shaida wa duniya shi har yanzu security nan na yoge ko na north east yana na 100% idan kake za ka yi dinar rubu wani abu ya faru kuma su waye za a kama
to kenan
yanzu idan mutanen yoge ne
kenan
yanzu haka don haka ne muna ganin yin delegation ya fi zama samun security a cikin yin delegate.
Eh, kenan yanzu idan babban zaɓe ma zo za ku gaya wa Isha Ali ta yi delegation saboda security.
Eh, ba magana. Yin za ta iya yi ta yi, ba magana.
Eh, ina nufin tun da ai kun yi zaɓen kayan hukumi a
jihohin da. Ya ta yi ta kai.
Eh.
Yin za ta iya yi.
Ah, idan kana magana
ne muke gida.
Idan kana magana masu matsalar zaɓen misali, ai kun yi zaɓen kayan hukumi kuma an yi zaɓe ne gaba ɗaya jima'i ba maganar delegate ba.
an yi haka
to menene tun da gwancin
lokacin ba ai security ba kullun ne ake rasa security ba yau za a samu security za a yi wata guda ba a samu wani tashin hankali ba
daga jihar Yobe sai kuma jihar Niger inda tsohon sanata daga yankin da gwamnan jihar na yanzu ya fito ya ce ya biya kudin fom na tsayawa takara amma a bashi fom din abin ya zama dan zani ga dai korafin da sanatan Ibrahim Musa yayi wa Mustapha Nasir Batsari
ba a hana sayan fom ba an ki ban fom na biya kuɗi na miliyan 22,500 amma masu tsoron mai takara sun hada baki da National Secretariat kada a yadda a ba mu form.
So kana zargin mutanen APC?
APC bai ya wuce wanda zai takara da shi ne?
Na'am, wato gwamnati kenan ko?
Gwamnati mu biyu muka biya tiket daga nisan shi.
Na'am. Amma muna jin rade rade cewa wai kaka Sabiya ne. Me gaskiya wannan magana?
Na kasa biya mun da fa?
Haka muke jin ana faɗa.
To ba gaskiya bane ne ina ma da tibbi na in kana kuma sai nuna maka su.
To yanzu me matsayinka?
Matsayina shine ina nan ina bin su ka san ni dan jami'a ne.
Eh.
Kuma ina da jami'a biyayya.
Na'am.
Mun muka hau jami'an ATV a Niger State.
Eh.
To ina ne na sauraron su mu ga abin da za su yi.
Na'am.
In ba su bayar ba ba jam'iyyar APC ba ne kawai mutum zai iya takara a cikinta.
To sai dai ga abin da ma'ajin jam'iyyar APC na ƙasa Barista Muhammad Tanko ma yake cewa akan wannan korafi na sanatan.
Eh to maganar gaskiya ka san komai ana yi da cikin tsari kuma akwai ka'ida.
Eh
jam'iyya ta tara inda za ta fara sayar da form da kuma ranar da za ta gama sayar da form dinta.
Eh
a har da dai ba zan yi tuna kwanakin da aka sa ba. Amma da farko ranar da aka sa ya wuce aka samu matsaji wasu suka ya aka dan tsara zuwa wani kwana na gaba.
Eh.
Har a lokacin da aka tsara nan da za a biya na kaka za a kai da form na ƙarshe. Ibrahim Musa ya samu labari daga majiya mai kwari ya biya deposit ko rabin kuɗi a cikin account na jam'iyya.
Eh.
Amma ya kasa biyan sauran kuɗi da buƙata da zai qualify din shi a shi form. Har zuwa ranar da aka gama rufewa aka gama sayar da form ga baki daya, Ibrahim Musa bai iya biyan wannan kuɗin ba.
Eh, amma mu kuma bincika ya biya dan har ya turo mana receipt ta kafar
sabuwa. Biya ya biya ne bayan inda aka riga aka gama rufe sayar da form har ma aka gama ba insolvent forms ya biya.
Oh, ya biya a makare kenan.
Lokacin da ya biya lokaci ya riga ya kure kusan kwana biyu ba bacci an gama sayar da form ya biya. Kuma ko kafin ya biya rata mu labari jami'a sun gaya musu cewa ya turo da account number a mai wasu da kuɗin da ya fara deposit a account din jami'a tunda bai iya cika kuɗin sa ba har lokacin da jami'a daga da form ya wuce.
Na'am, to amma
wannan bai zama laifin jami'a ba tunda in ka dubi inda zai nuna maka cewa tunda ai ba lokaci da ya biya rabi ne lokaci daban daga baya kuma ya nemi ciko kafin ya samu cikon lokacin kuma da jami'a ta ka'ida. A ofis ina ne ake ba da clearance.
To da yake santan ya ambato sunan gwamna cikin masu nema a hana shi wannan form din. Wannan ya sa Mustapha Nasir Batsari ya tambayi sakataren yaɗa labaran gwamna Jibrin Babayan Dace shin waina gaskiyan wannan batun.
Wannan magana da kace kaji Senator Ibrahim Musa yi ni dai ban ci ba amma tai gumi ne saboda duk wanda ya san dokan jami'a ta APC da wanda ya san gwamna Bakar Sani Bello ya san cewa wannan magana da Senator Ibrahim Musa ya yi ƙarya ne ba gaskiya ciki ko na Ms. Calendar
ƙarya a ciki ba biya bane ko ko
ina ruwan gwamna Bakar Sani Bello babiyan ko ya biya ko bai biya ba shi gwamna Bakar Sani Bello ba aiki a APC gwamna ne na jihar Niger har da shi Ibrahim Musa in gwamna cikin gwamnoni gwamnan da ya ba da daman direct primaries wanda an ba da daman banda dokokin party ya ba da APC ya ba da daman ko a yi indirect ko a yi consensus gwamnan da yace yana son kowa ya je ya samu yancin sa party shine zai hana sayan form
amma shi yace ya biya kuɗi ya kamata a ce an ba shi form din nan amma shi gwamna ya hada baki da mutanen APC a nan Niger sun hana yanzu kaman ba ma dan takarar gwamna shi kadai ne baka ga kaman akwai alaman gaskiya cikin wannan lamarin
ba tare na ce ƙarya yayi wannan kuma maganan tsegumi ne ba ruwan na ruwan party da za na ruwan gwamna ba
ƙarya a ciki ba ku sa bakin bane ko
eh na me sa baki na me
to da yake an kammala wannan zaben ba daya daga cikin wadannan mutanen da ya sheda muna kafin wannan ranar cewa wani abu ya canza daga cikin korafe-korafen da suka yi to sai dai yau kuma nan shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu Ahmadu Hassan Maina Kaina da Mustapha Nasir Batsari sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Samar da hanyoyin mota masu kyau na da matukar tasiri wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa a tsakanin al'umma, musamman wajen bunƙasa sha'anin kasuwanci a tsakanin gari da gari ko kuma daga wani yanki zuwa wani yankin. Sannan a can gefe guda, manoma na samun sauƙin fitar da amfanin gona da suka noma. To sai dai duk da wannan tasiri, wasu yankuna na Najeriya na fama da matsalar rashin hanyoyin motar masu kyau, al'amarin da ke zaman wata babbar barazana na rashin bunƙasuwar arziki da ma addabar barayi a inda babu hanyoyin motar masu kyau. Jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya, inda masana suka tabbatar da cewa tafi kowace jiha a Najeriya hanyoyi waɗanda mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne, na fuskantar wannan matsala na rashin hanyoyi masu kyau, da har ta kai ana yi ma wasu hanyoyin lakabi da mutuwa kusa ko kuma kabari salamu alaikum. Alhaji Mukari Jau, jigo ne a cikin jam'iyyar APC a jihar Niger, ga abin da yake cewa akan matsalar rashin kyawun hanyar Kwantagora zuwa Rijau.
Matsalar da muke fuskanta a hanyar mu ya wuce wuri, saboda muna cikin wani hukuma wanda yake dukkan Najeriya in yi hanyar nan sai ya ce mu ba mu san daɗin gwamnati ba.
Wace hanya kenan?
Na tarayya, hanyar Rijau zuwa Kwantagora.
Oh, hanyar kamar kilomita nawa ne?
Kilomita 86 ne, amma sai tsaya awa 4 kafin ka kai.
A nashi gefen shugaban ƙaramar hukumar Mashegu, Sa'idu Shu'aibu Kaboji, ya ce rashin kyawun hanyar a yankinsa har ya durƙusar da tattalin arziki a yankin.
Akwai matsaloli da dama, manya-manyan motoci da ƙananan motoci suna cikin wani yanayin hali, kuma muna neman alfarma ga gwamnatin tarayya ta shigo ta taimaka ta gyara wannan hanyoyin. Shine zai taimaka ma talakawa da kuma jama'an da suka zabi wannan gwamnatin, insha Allah.
Hakan yake shafan tattalin arziki musamman a wannan yanki na
ku. Eh, kamar musamman a Mashegu local government muna da yawan revenue, amma saboda wannan matsalolin hanya revenue din mu na local government ya ja baya yadda ake tsammani. So mutane da dama, manya-manyan ƴan kasuwa da ke shigowa local government din mu su yi kasuwanci, wallahi sun ja baya sosai. Cikin kashi 100 zance kilan bai wuci na tilas da ya kama tilas ba, su ce kashi 15 da ke zuwa suna wannan kasuwancin.
Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardan Zuru, jigo ne a kungiyar direbobin motocin sifiri na Najeriya, ga abin da yake cewa akan wannan matsala.
Yanzu in ka dauko jiya na taso daga Zuru zuwa Kwantagora ta gulbin buka na biyo, akwai abun takeici, akwai abun haushi a ce hanya irin wannan har yanzu shekaru ɗaruruwa, kuma hanyar da ta hada Sokoto Zamfara kai har Niger, mutanen Niger wannan ce hanyar su zuwa Lagos. Ya kamata a ce ita ma an bata cikakken kulawa waɗannan hanyoyi gwamnonin Najeriya, misali irin gwamnan jihar Niger. Ya kamata duka waɗannan hanyoyi ya sa kwamiti na ƙwaƙwaf aje a kawo mashi, ko da guda-guda ne za a rinka ɗauka a shekara a rinka yin su.
To hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya ta tabbatar da cewa rashin kyawun hanyoyin motar a Najeriya na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa haɗurran da ke laƙume rayukan jama'a, kamar yadda kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Yusuf Garba ya yi mun ƙarin bayani.
Domin duk haɗarin da aka yi za mu dubi me ya jawo shi. So wani lokaci za ka ga gaskiya ne, wani ya biyo ba ma kayan, amma saboda kila bako ne bai san yanayin guri ba, zai fada inda mota za ta rinjaye shi ya fadi.
Amma ku bangaren ku ba ku rubuta ma gwamnatin tarayya cewa a dubi mutane a zo a yi irin wannan, ta kila ta fuskar ku a saurari jama'a ita gwamnati?
Yana cikin aikinmu, ba wai gwamnatin tarayya ba, duk wata hanya da dan adam ke bi in mota na bi muka ta lalace, hakkinmu ne mu rubuta musu mu ba su shawara gada ta wuri kaza ta lokaci kaza ga abun da ta faru.
A wani yunkuri na kai dauki ga wasu hanyoyin karkara da ke da matukar mahimmanci ga zirga-zirgar jama'a, shirin nan na haɗin gwiwa a tsakanin Bankin Duniya da kuma gwamnatin Najeriya da ake kira RAMP ya ce zai kashe dalar Amurka miliyan 60 wajen gyara wasu hanyoyi a yankunan karkara na jihar Niger, kamar yadda shugaban shirin a jihar Niger Hassan Baba Etsu ya shaida mun.
A misali yanzu kagan kaman auna a jika yanzu da ba gada a wurin nan, amma yanzu mun yi wani gada da ke da tsawon kusan mita 45 yanzu da mutane suke bi, masu zuma zuwa daga Kebbi za su je Lagos hanyar nan suke bi, duk yan auna duka da za su kai kayayyakin gonansu har Lagos ta wannan gadan suke bi. Amma kafin wannan gadan ba su iya bi, wanda sun bi kwale-kwale, wasu sun zaga ta wuraren Kaduna kafin zuwa Lagos.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin ministan ayyuka na Najeriya akan wannan lamari ya ci tura, to amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya kokarinta wajen ba da gudunmuwar shawo kan matsalar rashin kyawun hanyoyin, kamar yadda kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya shaida mun ta wayar salula.
Kun yi gaban kanku kun gyara alabishi daga baya, ku bi gwamnatin tarayya ta biya don a samu sauki. Me za ka ce game da masu wannan ra'ayi?
Ai cikin haka din ne yasa ka ga muna aikin mai nasila ya. Kuma shi aiki na hanya kai ka san ai abu ne mai cin kuɗi. Kuma kuɗin shiga da muke da shi a jihar Niger ba zai iya ɗaukar nauyin waɗannan abubuwan ba.
Masana dai sun tabbatar da cewa da dama daga cikin waɗannan hanyoyi da suka fita hayyacinsu an yi su ne tun lokacin mulkin su Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, a saboda haka suna matukar buƙatar kulawar gaggawa. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan.
To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sahabu Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Mukeri ne daga nan Washington nake sallama da ku, a huta lafiya.
et info pour chacun.